kaga wannan ayoyin da hadisan da muke karantawa sun ƙaryata wancan hadisi cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shekara 2000 da barin duniya ba za a tashi alkiyama. To kaga in har akwai wannan bayanin kaga kenan ashe an san lokacin da alkiyama za ta tashi kenan. To kuma waɗannan ayoyin duk da muka karanta suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa an tambaye shi ya ce bai sani. Qul innama ilmuha sanin tashin alkiyama wannan wani ilimi ne da Allah ta'ala kadai shi ya sani. Da haka waccan maganar kaga ba haka take ba. Abu na uku wanda muka karanta shine wato kusantowar tashin alkiyama din. Duk da cewa ba Adam sanya yaushe ne, amma akwai alamomi da sharuɗa waɗanda idan aka gansu to alama ce ta karatowar tashin alkiyama. Akwai ayoyi da suke nuna cewa alkiyaman nan ta karato kamar iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun da kuma wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba da kuma fadin Allah innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba da kuma iktarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar da sauran wasu dalilai masu tarin yawa waɗanda suke nuni akan karatowar tashin alkiyama. Akwai hadithi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bu'ithu ana was-sa'a ka hatayn wa yushiru bi usba'ihi fayumidduhuma. To annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada yan yatsunsa guda biyu ya miƙar da su yace an aiko ni tsakani na da tashin alkiyama kamar haka. To in ka kalli tsawon fifikon da ke tsakanin waɗannan yan yatsun guda biyu to shi ke nuna maka lokacin da aka yi aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ma dab ake da tashin alkiyama. Shi yasa cikin abin da muka karanta na alamomin tashin alkiyama za ka ji hadda aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ɗaya ne cikin alamomin tashin alkiyama. Sannan idan za ku iya tunawa mun ce malamai sun karkasa alamomin tashin alkiyama nan kamar haka. Akwai waɗanda sun faru sun riga sun faru sun wuce alamomi ne cikin alamomin tashin alkiyama. Akwai waɗanda sai nan gaba za su faru, akwai kuma waɗanda sun faru kuma ba su gushe ba suna kan faruwa, kaga sun kasa abun kashi uku. Akwai wanda sun faru ba za su sake faruwa ba. Mai hankali ya gane alama kaza da ta faru to alama ce cikin alamomin tashin alkiyama ta wuce. Kamar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam za a sake aiko wani annabi ba za a sake aikowa ba, don haka alama ce cikin alamomin tashin alkiyama ta wuce kuma ba za ta maimaitu ba. Kamar mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wafatinsa kaga shi ma rabuwarsa da duniya wani abu ne wanda ya wuce ba zai maimaitu ba. To duk ire-iren waɗannan kaga alamomi ne waɗanda sun faru kuma sun riga sun wuce. Sannan akwai alamomin tashin alkiyamar da sai nan gaba, sannan akwai alamomin da sun faru kuma ba su gushe ba suna ci gaba da faruwa. To cikin abubuwan da muka karanta waɗanda alamomi ne na tashin alkiyama ƙanana kamar yadda malamai sun faɗa kuma duk akwai hadisai in ka bi za ka ga shi malam saboda kada ya tsawaita kawo dalilan ya kakkawo su haka cewa kaza tunda suna da yawa. Alamomin tashin alkiyama ƙanana suna da yawa, za ka ce kowanne sai an zo sai an kawo ayoyi da kaza da hadisai a kai to kila abin zai zama to ya yi tsawo. Amma duk ya kawo su kuma kowanne in ka ɗauke shi kana neman wani hadisi da ya magana in ka koma cikin littattafai za ka ga akwai hadisan da suka yi magana akan wannan. Daga ciki wanda muka karanta shine aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kam kaga ga hadisin can na sama da muka karanta bu'ithu ana wasa'a ka hatayn, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakaninsa da tashin alkiyama aiko shi to kamar haka, ya nuna yan yatsunsa guda biyu. Sannan daga cikin alamomin tashin alkiyama shine akwai wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai bude baitul maqdis. Baitul maqdis an bubbude shi lokuta daban-daban, amma daga cikin wanda malamai suke magana shine wanda aka bude lokacin sayyidina Umar. Wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana raye yayi ishara zuwa ga hakan, kuma hakan ya faru kuma yana cikin alamomin tashin alkiyama. Sannan akwai da'unu amawas, wato wata annoba da aka yi ta mutuwa wadda ita ma wancan karatun mun dan faɗa hadda sahabban da kusantar ritsa ma'ana su ma ajalin su ya kare a cikin wannan annobar, irin su Mu'ad bin Jabal, irin su abinan Abu Ubaida Amir bin Jarrah da ire-iren su ne sahabbai da yawa su ma wannan annoba ta riza da su. Daga cikin alamomin tashin alkiyama kanana akwai yawaitar dukiya, wanda shi ma malamai sun yi magana, wasu sun ce wannan abin ya faru a wani zamani can da ya wuce inda dukiya ta yi yawa gaske, wasu kuma sun ce a wannan zai faru ne lokacin bayyanar mahadi, lokacin da mahadi ya bayyana dukiya za ta yi yawa kwarai da gaske. Wasu kuma suna ganin cewa ya faru ko kuma yana faruwa sai dai ba lalle ya zamanto duk duniya ba, kila za ka ga wani bangaren sun samu irin wannan yawaitar dukiya, kamar yadda na bada misali mu da kasar mu Najeriya. So saboda haka duki in ka auna kila ko kuma kai ka tambayi masana ko waɗanda suka yi shekaru da yawa irin dukiyar da kasar nan take da shi a yanzu da wadda take da shi a da, to za ka ga lalle dukiya ta yawaita mu kan mu a kasar nan. Shi yasa wasu suna ganin alama ce wadda ta faru a wasu wuraren kuma tana kan faruwa, wasu kuma suna ganin wannan wadda dai za a ce dukiyar ta yi yawan da za ka ba mutum sadaka ya ce baya so, ka zo mutum ya ce ba shi da bukata, kowa ya samu wadata, zai faru ne lokacin mahadi, lokacin bayyanar mahadi, wanda ita ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya wanda za mu karanta a gaban insha Allah. Sannan daga cikin alamomin tashin alkiyama da muka karanta shine bayyanar fitintunu. Bayyanar fitintunu da tashi-tashen hankula da kashe-kashe, wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama. Kaman bayyanar irin waɗannan fitintunu minal mashriq a gabashin duniya. Da kashe sayyidina Uthman radiyallahu an, shi ma ɗaya ne daga cikin irin wannan fitintunu din. Sannan da yakin Jamal da kuma mawqi'atu Siffin da kuma wa'annan duk da mawqi'atul Harra, wa'annan duk wasu yaƙe-yaƙe ne wanda aka yi su zamanin sahabbai an samu hasarar rawuka sosai a ciki, da kuma bayyanar Khawarijawa da kuma koyi da sunnonin Yahudi da Nasara, koyi da halayya da ɗabi'u da hanyoyi irin na Yahudi da Nasara. Wannan duk alamomi ne cikin alamomin tashin alkiyama wanda duk mun karanta, kuma ina zaton anan muka tsaya ko. To darasinmu na gaba, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, malam yake cewa alama ta shida ta bakwai cikin alamomin tashin alkiyama kanana, zuhuru mudda'in nubuwa, bayyanar masu da'awar annabta. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani game da sai an samu dajajil, ma'ana dujal masu da'awar annabta wajen guda 30. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani, to tun lokacin da ya bar duniya ba dadewa wasu masu da'awar annabta sun bayyana, kamar yadda littafan tarihi duk sun fara, irin su Musailamatul Kadhdhab, irin su Tulaiha, irin su Asadul Anasi, irin su Saja, waɗannan duk gabaɗayan su sun yi da'awar annabta, ko da yake wasu su sun dawo sun dawo cikin musulunci, wasu kuma an yaƙe su aka karkashe su, irin su Musailamatul Kadhdhab. To wannan da'awar ba za ta gushe ba cikin alamomin tashin alkiyama. Za a dinga samun masu da'awar cewa su ma annabawa ne, an aiko su ana yi musu wahayi da sauransu, kamar yadda har yanzu za ka dinga jin ƙurƙushin irin wannan da'awar, kamar yadda ya faru ga wani Ahmad Gulam Al-Qadiyani, wani mutumin India, Ahmad Gulam Al-Qadiyani, wanda shi ma ya mutu kuma an samu wasu annabawa da suka gaje shi, su ma suna nan duk za a gan su, yanzu an nuna ma hoton za a ga irin suna irin wannan rawanin na mutanen India. Ya rasu ba zan iya tuno shekarun ba, amma dai ya rasu da ɗan daɗewa. Yawa su ne 'yan Ahmadiyya, wanda za ka ga ina jin suna da asibitoci da makarantu, ko wancan asibitin Ahmadiyya ina jin ko yana da alaƙa da su shi. To ka gani duk ire-iren wannan, da haka za ka ga Allah ta'ala ne bai sa ta samu karɓuwa ba a irin wannan wuraren, amma Ahmadiyya su ma mabiya wancan Ahmad Gulam Al-Qadiyani. An ce in ka je kasashen Turawa za ka ga suna da manya-manyan masallatai da manya-manyan cibiyoyi, suna yaɗa wannan da'awa ta ƙarya da sunan musulunci. saboda haka su ita ma wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama. A waye gari a dinga samun wasu suna da'awar su ma annabawa ne. Abu na takwas shine zuhuru narul hijaz, wato bayyanar ainihin wato narul hijaz, wata wuta, wata gobara, wato wadda ta faru a kasar Hijaz. Wannan ita ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama. Sannan intisharul am, abu na tara shine intisharul am, wato yaduwar aminci. Ita wannan narul hijaz, kamar yadda Imam al-Qurtubi yake cewa wannan wutar da aka ce alama ce cikin alamomin tashin alkiyama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wuta ce ko gobara ce irin ba irin wanda aka saba ainihin wato da ita ba. Imam al-Qurtubi ya ce kharajat narun bil hijaz ay bil madina wa kana badu'uha zalzala, farkon ta girgizar ƙasa aka fara yi, girgizar ƙasa aka fara yi lailatul arbi'a, an ce ranar Laraba, uku ga watan Jumadal Ula a shekara ta 654 Hijiriya. Kuma wannan wutar ta ci gaba da balbala tana ci har zuwa duha yaumul juma'a, ma'ana har zuwa hantsi na ranar juma'a. To wannan kaga shi ma abu ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da faruwar ta kuma ta faru. Kaga kenan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wa'inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su ya ce za su faru kuma sun faru. Daga ciki akwai intisharul am, shine na tara, yaduwar aminci da zaman lafiya. Wannan shi ma ala duk wannan tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya da kashe-kashe da ake ta fama da su, to akwai kuma wani lokaci da za a samu aminci. Wannan amincin duk da kaga mun karanta a baya akwai zuhurul fitan, bayyanar fitintunu, to kuma zaka dinga samun kuma intisharul am, shi ma zaka dinga samun kamar yanda fitan din za ka ga ba duk duniya suke gamewa ba, sai dai tunda Annabi ya yi ishara za su faru, za su faru a guri kaza, malamai sukan iya kallon wannan a matsayin yana cikin alamomin tashin alkiyama. Da haka intisharul am din shi ma za ka iya samun wani gurin ka ga ana cikin aminci, za ka iya kamar yanzu wasu kasashen da aka ce za ka iya zuwa nan wajen karatu kawai ka ban mota ka ba sai ka kulle ba, ka shigo ai karatu awa ɗaya ai sallar isha baka da wata damuwa ka je ka ɗauki mota ka tafi. Mutum zai iya zai yana da matsala ta minti 5 minti 10 a cikin unguwa kawai ya tsaya motarsa tana sulo a bakin titi, kawai ya shiga cikin inda zai je ya je ya bukata sai ya fito ya ɗauki mota sai ya tafi. Ina fata an gane, ba yanda za a ajiye abun ka wani ya ɗauka. An samu intisharul am, mutum zai tashi daga nan ya tafi Kaduna, ya tafi Abuja, ya tafi Lagos, ya tafi wurare masu nisa, ba wani abu da zai faru da shi. Zai je lafiya ya dawo lafiya, ba abin da yake tsoro sai Allah maɗaukakin sarki, sai kuma ko wata dabba da zai ci karo da ita akan hanya kila ta cutar da shi. Amma duk wani abu na fasadi na wasu mabarnata da ake tunanin za su farwa mutum, to cikin alamomin tashin alkiyama duk lokacin da ga duniya ta samu nutsuwa ko wasu bangarori na duniya an samu kwanciyar hankali da nutsuwa, ba rigingimu, ba tashin hankali, an samu nutsuwa da aminci, kuma amincin yana yaduwa daga guri kaza yana bayuwa ya zama da kasa kaza ne kawai suke cikin wannan amincin, amma yanzu kasa kaza su ma sun samu shiga wannan amincin, kasa kaza su ma sun samu aminci, ana samun wannan intisharul am, aminci da zaman lafiya yana ƙara yawa a cikin duniya. Wannan alama ce ta tashin alkiyama. Alama ta goma, qitalut turk, wato yakin Turkawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam cin yana raye yayi ishara zuwa ga cewa Turkawa za su yaki musulmi. Malamai sun yi magana cewa su ne tatar da magol. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su sosai, in ka koma cikin hadisai ya faɗi irin sufofin su, masu faɗar fuska, masu kananan idanu, masu kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yayi bayanin kamannin su ma. Wannan ita ma tana cikin alama, cikin alamomin tashin alkiyama da ya riga ya faru. Akwai qitalul ajm, shi ma yakin ajamawa suma wata kabila ce ajam wayanda ba larabawa bane suma za su zo su yaki wato musulmi shi ma an ka koma ka karanta tarihi tunda ba tarihi yanzu muke karantawa ba amma an ka koma ka karanta tarihi da maganganun da malamai suka yi kuma ka koma kan hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akai za ka ga ita ma wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tun yana raye kuma abin ya faru abu na 12 cikin alamomin tashin alkiyama akwai da yaqul amana wato tozartar amana rashin amana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye shi wato yaushe tashin alkiyama yace idza duyyatil amana fantadhiri sa'a yace duk lokacin da kaga ana cin amana amana abace mai sauki a ci mutum a bashi amanar kudi ya ci a bashi amanar shugabanci ya ci amana a bashi amanar kula kowace iri ya ci amana to wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama har annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa za a wayi gari sai in an yi zancen wa za a ba amana ko amintacce sai a ce ka haka da muna jin labarin wani amintaccen mutum a unguwa kaza ko a gari kaza wato yanda amanar za ta zama to kamar yanda hadisin Huzaifa yace da lokacin mu na sahabbai ba ruwa mu kowa mun yarda da shi muna ba kowa amana yace amma yanzu ba zan yi mu'amala ba sai da wanda na sani tun fa zamanin tun su Huzaifa tun akwai sauran sahabbai da ba su tabba yace da mu zamanin mu ba ruwan ba mu da matsala to ka kalle ta ma wannan matsala ka dora ta a cikin skelin da muke ciki a yanzu yanda rashin amana yayi wa mutane karanci rukun amana yayi karanci a cikin al'umma cin amana ya zama wani abu ne wanda yake kaman ma an maida shi ya zama ba laifi bane da haka ake ta wannan rayuwar kuma suka ce ita amanan nan koda ta magana ce kuwa karka dauka sai amanar kudi sai amanar mulki sai amanar wani kaya a'a ko amanar magana mutum ya baka yana ciki dan haka tozartar amana da takurkucewar amana yanzu Allah madaukakin sarki ne ya bamu irin tozarta amanar yaya bawa yaya tarbiya ki basu kulawa da ya kamata ki basu ilimi wanda ya dace yana cikin bayanul amana tozarta amana a sa mutum a cikin harkokin kasuwanci wani mai gidan zai ba ya ci amana wannan abu ne mai sauki a dauki mutum a dora shi shugabanci mutane a bashi dukiyar su ya gudanar da wannan dukiyar akan su ya cinye wannan duk abu ne mai sauki yanzu rashin amana ya shiga ko'ina malamai su ci amanar dalibai ana samun haka kamar yadda shugabanni kan cin amanar talakawansu iyaye su ci amanar ƴaƴansu duk ana samun irin wannan duka cikin wannan al'ummar da muke rayuwa a yau rashin amana ya yi wa mutane karanci don haka har in za ka yi magana kana tunanin waye za ka gaya wa wanda zai iya rikewa kuma suka ce ita magana ko amana ko ta magana ce duk lokacin da ka ga mutum yana magana da kai ko kuma ya zo ya same ku ya muku sallama ya ce da Allah ina so in ga wani ba sai ya ce ma amana ba ce duk abin da zai gaya ma amana ko kuma kuku biyu kuke magana na uku yana zuwa sai ya daina fadar magana to yana gaya ma baya son wancan yace dan haka wannan magana da yake gaya ma kai ka rike ta amana ce amma nawa nawa ne cikin mu amana ta fa magana ba ma a ba mutum kudi ko a bashi a dukiyar al'umma ba a'a kawai amanar magana mutum da wani mai iya rike ta amana ta magana kawai wani lokaci mutum ya gaya maka amma kai dan ka nuna irin yadda kake da kusanci wani za ka ga personal matsalolinsa ne na gidansa ko na rayuwarsa yake gaya maka sai kai kuma ka je ka gaya wa wasu waɗanda su waɗanda kake gaya da wani lokaci ko dai in shugaba ne wannan ko wani babban mutum ne dan ka nuna kusancinka da shi ya kai har da sirrin gidansa duk ka sani za ka ga duk muna da irin wannan ko kuma da Allah wannan maganar a bacci iyalan kai kadai na gaya wa na ni ma ni kadai ya gaya amma wannan kaga dai magana ta fita to wannan fa iya magana ce yanzu mutum nawa ne wanda zaka jaraba shi a dukiya a bashi kudi ya tsallake mutum nawa ne a dauki kudi mai yawa wanda yana daga cikin abubuwan da mutane yawanci suke faduwa a jaraba da mata da kuɗi. Mutanen da suke cin wannan jarabawar, a jarabci mutum da mace ya ci jarabawa, a jarabce shi da kuɗi, kaga ya ci jaraba, ba su da yawa. To duk lokacin da aka waye gari, amanan nan ta zama mai sauki, ba a ɗaukanta da mahimmanci, ba a mahimmantar da ita, ba a jin cewa amanan nan wani abu ne wanda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwama su tare da imani. Ba imani in ba amana. La imana liman la amanata la, babu imani ga wanda ba shi da amana. To yanzu ka ɗauko tsarin shugabanci na ƙasa da ake ta fama, kana ta kallo mutum ya zo saboda rashin sanin ma nauyin amanar. Shi yasa Allah ta'ala ya ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saboda wannan sufufin da dan adam yake da su, shi yasa yake karbar amana. Ana gudun amana shi yana bashi, saboda innahu kana zaluman, kuma kagan ka duba za ka ga haka ne. Jahulan bai san me tace amana ba, shi yasa an zo ana dinkana waye zai karba, kawai sai ga masu karba har sun yawa, amma sai an yi ƙuriya an zabu wala a ba ciki. Allah ta'ala ya ce mun bujirar da amana ga sammai, ƙasa, duwatsu, wayannan su suka fi ƙarfi suka fi girma sama da dan adam, ko dan adam ne ya fi su. Amma fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha, suka ce ba za su ɗauka ba, suka ji tsoro game da amana. Wa hamalahal insan, amma dan adam ya ɗauka, ya naɗa gammuci shi ya ɗora masa. Me yasa ya ɗauki amana? Allah ta'ala ya ce innahu kana zaluman, ida az-zalimi ne, jahulan kuma jahili ne, bai san me ce amana ba. Yanzu nan da shekara ɗaya za ka gani ba za a fara abin nan ɗin siyasa, za a fara kamfen wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa yi duk mutumin da ya nemi amana ya nemi jagoranci, to Allah ta'ala ba zai taimake shi ba. Duk wanda aka bashi shugabanci roƙa ya tambaya ya aka bashi, Allah ba zai taimake shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ka je ka karanta tarihin Abu Dharr al-Ghifari, ka ji waye Abu Dharr al-Ghifari. Amma yayi ta cewa ya Rasulullah ka nada ni, yace a'a, yace kana da rauni, ita ku amanan nan da kake kallanta asara ce da dama ranar tashin alkiyama. Abu Dharr al-Ghifari shi fa a fahimtar sa, in ka kwana da 1000 baka da bukatar ta kashi ga cikin walladina yakunuzuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi'adhabin alim. Dan haka yanzu a masallacin nan waye zai fita daga wannan aya? Shi a wajen sa kawai in bukatar ka kana da naira 5000, bukatar ka ta 1000 ce, to ka cin 1000, 4000 kuma ka rabu da ita, kaka kwana da ita. In ka kwana da ita kashi ga karkashin walladina yakunuzuna dhahaba, akai akai a wayar da kansa, yace shi haka ya fahimta. Amma yace a bashi shugabanci, Annabi yace kana da rauni, mutumin da shi aka kwana da kuɗi ga mabukata kana kallo shi laifi ne a wajensa, amma yace a bashi shugabanci an ce mai rauni ne. Amma a kalli yanda al'umman mu yanzu ake ta nema mutum, shi karan kansa balil insanu ala nafsihi basira, shi ya san yana da raunin da ba zai iya ganin dukiyar mutane ya kau da kai ba, amma haka zai zo ya ce a bashi, ya ɗiba, ya azurta kansa, ya azurta waɗanda yake so, ya azurta su da dukiyar al'umma, ya ɗiba yanda shi yana ganin da shi da zuriyarsa ba za su yi talauci ba. Haka in ka sauko karka ɗauka duk nau'in shugabanci, haka abin yake, sai wanda Allah ta'ala ya tsare ko shugabancin gidan naka. Yanzu amanar matarka da aka baka da yayanka, ka zo ka koma ka zauna a gani, amana ce ita ma mai nauyi. Mutum nawa ne wanda yake cin amanar matarsa? An ɗauka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an baka ita, an ɗaura maka aure ita da ita da amana, an ka halatta farjinta da amana. Amma ka je wajen hizba ko makamantan irin wayannan wuraren, ka je ka ji yanda ake ta rayuwa da mata, yanda suke ta kai koke-koken mazaje, amana kawai an baka mace guda daya, ka kasa rike amanar mace guda daya, amma kuma kai ne kake nema a baka amanar mutum 100 mutum 200, shugabancin har ya zama yayi kawai a kasuwa, kawai kowa so yake a ce shine shugaban kasuwa, a layin su so yake a ce shine shugaban layin, idan yan sana'a kaza ne a ce ga shugaban su, chairman din yan kaza wane, ana jin dadin wannan kalmomin a ce wane shine chairman din kaza, wane shine shugaban yan masu kaza, masu sana'o'i kaza, shugaban su kaza, wannan duk amana ce, kuma Allah madaukakin sarki zai tsara kowa ya mai bayani dalla dalla game da wannan amanar. To cikin yanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ka koma karanta tarihi yanda suke tsoran amana, ba mutum shugabanci ya dinga kaucewa. Akwai wani cikin sahabbai da aka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi, da ya dawo sai ya zo da bayanin, ya ware ya ce wannan naku ne, wannan kuma nawa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu aike ka ka ce wannan namu ne, wannan naka ne, ya kai ka samu. Ya ce to kyauta suka bani. Ya ce me ya hana su bi ka gidan iyayenka su kai ma. Anan wani manzan Allah da ya yi wani wa'azi mai zafi, an ce duk wanda aka bashi political appointment ajewa ne. Ce ya Rasulullah, ko da abin dan kaza kaza, ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in kana shay'an yasiran, a wata ruwa wa in qabiban min araka, ko da gurgudan itacen aswaci ne. Kawai ya ga ya Rasulullah wannan dai a dan samu wani a bashi. Dan haka cikin alamomin tashin alkiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi, yace idza usnada al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'a, duk lokacin da kaga an fara danganta al'amura ga waɗanda ba su ne macancanta akan wannan al'amuran ba, shugabannin da ya kamata su zama shugabanni su suka zama su ne a ƙasa su ake shugabanta, to ka saurari tashin alkiyama, duk alamomi ne na tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce diya'ul amana, ko diya'ul amana wato tozartar da amana alama ce cikin alamomin tashin alkiyama. Alama ta 13, qabdul ilm wa zuhurul jahl, dauke ilimi bayyanar jahilci, wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan hadisi yace inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, Allah madaukakin sarki ba wai zai dauke ilimi bane ta hanyar yadda fitar da zare ilimin daga cikin mutane, a waye gari da kana da karatu kawai a cire, an cire karatun ba karatu. Manzo Allah ya ce Allah zai zare ilimi ne ta hanyar dauke malamai na Allah, malaman da su ne suka nufi Allah da gaske, ka gana dauke su. Wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama, a dauke shi kuma a rasa samun gurbin sa. To duk lokacin da kaga an fara samun manyan malamai da ake ji da su, waɗanda suna faɗakar da mutane babu san zuciya ta tare da su, duk inda gaskiya take suna tare da ita komai ɗacinta, kaga ire-iren waɗannan malaman Allah ta'ala yana ɗauke su, to alama ce cikin alamomin tashin alkiyama, domin ɗauke su yana nuna cewa Allah ta'ala zai ɗauke ilimi. To qabdul ilm, ɗauke ilimi, to kuma da an ɗauke ilimi me zai zama ya bayyana? Jahal, shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa zuhuril jahal, wannan ita ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama, ya zama ilimi, musamman ilimi da ake nufi ilimi na addini, yayi karanci cikin mutane. Ka tara mutum 100 kila waɗanda za ka ga cewa sun yi karatu, ko da basic karatu ne na addini, ba su da yawa a cikin mutum 100. In aka ce basic abu, wato abinda ya zama lallai, wato kamar mafi karanci a ce mutum yana da ya iya kaza, ya iya kaza, ya iya kaza a bangaren ilimin addini. To in aka ce mafi yawan mutane su ne jahilai, masu sanin su ne 'yan kaɗan, to aka ga an shiga cikin wannan alama. Kamar yadda za ka ji an ce ai a kudancin ƙasar nan duk gida za ka iya samun profesa, ko za ka samu dakta, mafi karanci za ka ga duk gida za ka samu mai digiri. Kila ce ma a layi ɗaya za a samu daktoci kaza ko profesa kaza, misali. To a ilimin addini shi ma a ce aƙalla a ce duk gidan aka zo za ka samu duk mutanen gidan galibinsu suna da gwargwadon ilimin da za su ba Allah da shi, ba an ce sai mutun ya zama hamshakin malami ba, amma ilimin da zai bi Allah yana da shi. Da haka cikin alamomin tashin alkiyama akwai dauke ilimi da kuma bayyana jahilci. Alama ta 14 kasaratu shurta wa awanu dhalama, wato yawaitar jami'an tsaro da kuma masu taimakawa zalunci. A awanu dhalama ba jami'an tsaron bane matsala, a ya zaman to suna daurewa ƙarya da rashin gaskiya gindi, kuma ya zama su ne suke ta yawa. A samu gwamnatoci waɗanda suke azzalimai, kuma su samu wasu jami'ai da za su dinga ba su goyon baya akan zalunci, a cirsa sawa mutane ko suna so ko ba za su, dole su bi gwamnati akan abin da yake zalunci. To in kaga ana ta rukurutun din irin wannan ashurta din, to waɗanda kuma kullun ana rukurutun din su ana samar da su ne ba dan su zamanto sun samar da maslaha da zaman lafiya da aminci a cikin mutane ba, sai dan kawai su daurewa gwamnati gindi ko kuma su zama suna tare da shugabanni wajen taimaka musu akan zalunci. Wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, sinfani min ahlin nari lam arahuma, daga ciki sai yace akwai wasu mutane ma ahum siyatun yadribuna nas, suna rike da bulalai abun duka suna dukan mutane kawai saboda zalunci, saboda kawai yana da wata kariya kai ba kada, yana sanye da wani kaki da kai ba kada, da aka yi cutar da kai ya zalunce ka ba kuma inda za ka kai kuka. To duk lokacin da ga ire-iren waɗannan abubuwan sun yawaita, to alama ce cikin alamomin tashin alkiyama, kafaratu shurta wa awanu zalama. Amma idan ya zamanto jami'ai ne waɗanda za su taimaka wa gwamnati akan yin daidai da wanzar da adalci da zaman lafiya a ban ƙasa, waɗannan kaga ba su ake magana ba. Alamomin tashin alkiyama shine a dinga samun shugabanni azzalimai, kuma dole suna buƙatar waɗanda za su kare su, kuma waɗanda za su taimaka musu akan wannan zaluncin, a tirsasa mabiya a zalunce su kuma ba yanda za su yi. To duk lokacin da kaga ana samar da irin wannan, to alama ce cikin alamomin tashin alkiyama, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka da kaga irin wannan yana bayyana, to kawai ka dinga hararo cewa alkiyama ta kusa tashi. Da haka duk waɗannan abubuwan ba fa lamani min wuqiha, ba wanda yake sai ya hana su faruwa, sai sun faru saboda alamomi ne, sai sun bayyana sannan alkiyama za ta tashi. Da haka duk yanda za a kauce kar su faru sai sun faru. Da haka samuwar irin wannan shi ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama. Na 15 a gurguje, intisharu zina, yaɗuwar zina da dangoginta, alama ce cikin alamomin tashin alkiyama kanana. Yaɗuwar zina da dangoginta, da matan aure, da ƴan mata, da zawarawa, ga rafe ya yi yawa, ga maɗugo ya yi yawa cikin al'umma, ga luwaɗi, namiji ya nemi namiji, mace ta nemi mace, a yi zina da yarinya ƴar ƙarama, a yi zina da budurwa, a yi da ainihin wato bazawara, a yi har da matan aure. Yaɗuwar zina zai yawa, hanyoyin da kuma zina za ta yaɗu za su yawa. An ce za a kai wani mataki da yanda za ka ji an ce ana zina yanzu a cikin mota, an zo wajen zance da yarinya a yi zina da ita a cikin mota, ana zina a kaza, ana zina a kaza, to za a wayi gari kawai za a ma dinga zinar in an ɗansa. Sai ma wani lokaci aka ce sai wani mato mumini shi ne wanda zai zo zai ce ko za ku ɗan taimaka ku ɗan matsa daga can gefe, kun sauko kan hanya. Duk waɗannan abubuwan yana nuna, shi yasa yake nuna maka duniya ba ta tashi ba sai ta lalace, sai abubuwa sun rikirkice. Shi yasa Allah ya ce la ta'tikum illa baghata, dole kawai kowa ya zama cikin shiri ko da yaushe, tun ya dinga kulla kyakkyawar alaka tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala. Yaɗuwar zina da laifi ne, ana ganin ana jin kunya in ana yi, za a waye gari ya zama ado. Kawai wanda bai shiga wannan layin yana yi ba shi ne ake ganinsa ya ci baya, bai ma san inda duniya ta sa gaba ba. Zina za ta yaɗu, kuma muninta zai kai har da maharim, waɗanda suke muharramai. yanzu an fara samun kaga uba ya fada wa yayansa, uwa ya fada wa kannansa, kanun uba ko wan uba ko kanun uba ya nemi yar kaninsa ko ire-iren waɗannan abubuwa, intisharu zina, abubuwa ba daɗin ji zaka dinga jin su, kazanta kala-kala, alamomi ne cikin alamomin tashin alkiyama yaɗuwar zina. Shi yasa fina-finai na fasikanci da pornography hotuna na batsa suka yawa, wayoyi da duk babu wannan, da za a ga duk wanda yake san shiga irin wannan sai dai ya dinga sayan mujallu. To yanzu ga abun ya zo ko ina akwai internet, ga sai kawai wani abun kake nema ya watso ma mata tsirara, lalle sai ka lalace. Wani abu mai mahimmanci kila research na ilimi kake, amma kana shiga internet sai a turo ma ko da sunan talla ko kuma wani abu. Wayoyi ga sunan cike suke da datti, abubuwa ne ga sunan duk waɗannan za su yi. Na sha shi da intisharun riba, yaɗuwar riba ita ma da kwaskwari ma da caccanza mata suna kala-kala, riba za ta yaɗu a cikin al'umma. Mutane kawai idan su zai rufe kuɗi suke so kawai. Sai yanzu wani rance da aka ce ko gwamnatin tarayya tana bayarwa, wani kawai shi abin da ya burge shi wa interest din ɗan kaɗan ne, ai ta tausaya saboda interest din nata in ka auna da wanda bankuna suke bayarwa, shi kawai wannan yake kallo, ɗan kaɗan ne interest din da ta dora. Wani kuma tunda ba a ce mata riba baro-baro da manyan baki ba, an ce interest sai ya ɗauka ba ita ba ce, ko kuma a ce fa'ida kaji to an ce ma fa'ida, waye baya san fa'ida. To duk waɗannan abubuwan za a ga duk alamomi ne cikin alamomin tashin alkiyama. Bankuna suna bin mutane, har ma'aikatu ana son ka karɓi bashi da ruwa, har ma'aikata za ka dinga jin. Kuma babban abin da ake jan hankali da shi shine za a gaya ma interest din bai fi 1% ba ko kaza kaza kaza, wai a nuna da wannan shine wai yake nuna akwai bambanci da irin tsarin da ka sani ko sauran bankuna. Haka ma'aikata suke ta zuwa suna ɗibgar wannan bashin, haka 'yan kasuwa suke ta zuwa suna ta kwasar wannan zami da kowa ya haukace sai ya yi kuɗi. Riba, ribar da kowa yana sane da irin yadda Allah maɗaukakin sarki baro-baro cikin suratul baqara ya yi declaring cewa zai yi haƙi da duk wanda ya ce zai mu'amala da riba. Babu dukiyar da za ta shiga ta yi albarka. Allah ya la'anci mai cinta, ya la'anci mai ciyar da ita da mai sakataren da yake rubutu wajen transaction na riba, wajen mutum biyar Allah ya tsinewa masu ta'ammuli da riba. Amma kila iri na da nake wannan karatun gani ake niwa ban abin nan, shi wanda yayi nisa baya jin kira, sai da kawai ya bada abda a bashi miliyan kaza zai dan dinga bada interest na kaza, kawai ya hango wani business yana so ya dinga zuwa kasa kaza yana yin order, ko yanzu akwai wani kasuwanci wanda ake abin nan kuma sai da kuɗi, da haka shi kawai so yake ya fara wannan harkar. Wani ma da ɗan jarin nasa ya ci gaba da riri, sha Allah ya sa albarka, kila zai kai ga wancan matakin, amma ina kisa galiban sai wanda Allah ya tsare yan kasuwa sun fada cikin irin wannan harkar ta mu'amala da banki, karɓar bashin banki wanda yake da ruwa a ciki, kuma har da ma'aikata, ma'aikata su ma sun shiga ciki. Mutum ya je karɓi loan a banki, za a ƙara masa interest, za a dinga cirewa albashinsa kaɗan-kaɗan, ba a canza wa tuwo suna, duk ko da wani irin yanayi za a yi mata kuskwari ma a canza. To wannan gaskiyar magana tana daga cikin abin da mutum zai jawo kansa fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka wannan mu'amala duk da hadarin ta dinnan fa, kamar yadda muke ta bayanin nan, duk da wannan hadarin da ayoyi da suke ta barazana akan da za ga ana ta yi, saboda sai ta yaɗu za ta sha alkiyama. Intisharu riba, sai riba ta yi yawa ta cika duniya, sannan za ta sha alkiyama. Alama ta 17, zuhurul ma'azib, bayyanar kayan sharholiya, kayan kaɗe-kaɗe
da bushe bushe da kwankwashe kwankwashe duk sai sun faru wasu hilali ya kuma dinga jin ba komai taba kida taba karatu ai ko malam sai dai ya ce ba ba kyau ga su piano din nan sun yawa yanzu su jita jita din nan duk alamomin tashin alkiyama ne na'am to ga ringin tours din nan ma'azib ma'azib kuma tun ana jin abin ki har kuma sai an istihlali ya ma'ana sai sun zama halal tunda har yaban annabawa mu shi ma an sa sai an sa piano an sa jita an cashe wani lokaci sai an samu minti biyu ma na cashewa ne kawai an yi disco an dan buga wata mai chat an yi waye dai sai an yi wannan sannan kuma yake ji baiti to kaga shi mai wannan zancen ka ce masa ma piano ba kyau kuwa ba shi gani ke lada ba shi yake bin Allah yan ba shi lada ma kuma za ga kowa yana da wannan wannan shi yana son wakan wani da haka suna nan a cikin abin nan na ce ko irin wannan fa wallahi karatun da ake Allah zaka daza bakin kofar da aka ce kowa sai an yi zikirin din waya zaka sha mamaki hayaniyar da suke cikin wayoyin mu wato an ci mutane da yaki ba shi dan ba yana ta aiki ba inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa wata rana na taba yin wata muhadara akan social network irin hadarorin su da waye da waye da waye da fa'idojin su nace wallahi masa shi ma masallacin an shiga irin haka nace wallahi yanzu inda za a ce a tsaya a bakin kofa kowa shi yasa kowa wayar sa kullu take kowa bai yadda ba security yasa shi yasan me yasa kowa yana da password a wayar sa yawanci inda ko wasu abubuwa da shi yake ganin abun kunya ne shi kansa zai ji kunya a ce an bule an gani a cikin wayar sa kuma suna nan a ciki shi yasa wani matarsa bai yadda ba ta san password ɗinsa ita ma bace yadda ya san password ɗinta ba wannan wannan irin wasirul mamumi ma asirul imam ake ta tafiya akai to wannan yana cikin alamomin tashin alkiyama zuhurul ma'azib ila wasu nau'o'in kayan kada kadan ma sai nan za ga an ci gaba da fito da su suna nan kala kala to bayyanar wannan kayan bushe bushe da kayan kada kade wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama dan haka yanzu ka duba yanda wannan kada kadan ya shiga ko ina in ka shiga shago siyayya shi ake gidajen rediyoyin mu in an yi program mai amfani na awa ɗaya to wannan kada kadan shine kuma ya shiga gidajen mu na rediyo gidajen mu yana nan a cikin wayoyin mu yana nan wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama Allah ya kiyaye kasaratu shurbil khamr واستهلالها نشا 8 يويتر شان جيا da dangoginta da kuma halatta haka wannan shi ma yana cikin alamomin tashin alkiyama shan giya zai yawa wa yushrabul khamr haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada intisharu zina ya tsuwar zina da kuma yawan shan giya da sauran kayan maye karka dauka giya sai wanda ka sani da suna giya al khamru ma khamar al aqala ma akkar kathiruhu fa qaliluhu haram haka annabi sallallahu alaihi wasallam kullu miskirin khamr duk abun da ke sa maye sunan zagiya to shi ma yanzu sai iya wanda kaji sunayen su suna nan kala kala hadda abun da ma za ka ga aslan ba kayan maye bane amma ya koma kayan maye za ka ga su suna nan iri iri to duniya sai ta cika da irin wannan shaye yanzu ka duba yanda yana daga cikin abin da za ka ga ana ta cewa ana fada da kayan shaye wato shaye shaye kwayoyi da kayan maye duk da cewa wani lokaci sai ka ga kaman ko ba da gaske bane yanzu cikin unguwanni kuma da za ka ga matasa maza yawanci su ne yawanci shedan ke amfani dan dama ba shedan ya fi son wanda yake wato zuciyarsa empty ce kuma dama baya komai babu wani sako na Allah da manzansa da yake shiga cikin kwakwalwar kwakwalwar empty ce kuma ya zama jobless ba shi da aikin fari ba shi da na baki to yanzu hadda mata
kuma yanzu abun takeicin hadda matan aure kayan mai hadda matan aure yanda zaka je kaga yan masu shan shorisho to hadda yanzu daban mata kowace in kaje zaka ganta da tsumma a bakin ta yan sholi ne su ma banda masu shan maganin mura ko masu shaye-shayen wannan maganin muran a sha overdose na maganin mura dan ya bugar ga sunan su ma sunansa kala-kala kodin ne su totalin ne su fakalin ne su benalin ne ga sunan lin za ka yi ta jin su banda kwayoyi su kuma nau'o'in su a kowace wai roce take ko a cece ita kuma wata roce ko roce ko wane ne banda kuma ko wani da zaka dinga jin ana dakta ko kuma wanda shin ya kasaita allura ake mar suna da dakta din su in ka ji ana dakta yake dauka likita ne na asibiti sai ka ga yayin ganshi shi ma yana tararraba hanya dakta kuma kar ka ga yanda take mugun na kafta su tana musu illa amma haka ake ta yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alamomin tashin alkiyama za a yawaita shan kayan mai na kasta su take yi wannan alluran da ake musu amma haka suke sha wiwi dama ita wannan kaman an saba da ita wiwi kaga magidanci amma dan kwalu ne kawai da daddare ya sa ya shara ko babbar riga ya ka dauka zuwa zai dan siyo maganin sauro da waya kawai zuwa zai shake ya ka same shi da shi da wasu manyan kwabo irinsa kawai yan kwalu kawai suna ta suna sun samu kawai abin nan wiwi suna ta sakewa wannan ba dole ai sababi ba a gidansa to wayannan abubuwan duk sai sun yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaftaratu shurbil khamr wa sihlalha a to me istihlalha tunda za a dinga sha ba a kuya ana karkasa ta kaman ana kasa gada mai gishiri ka je gurin da ake yin kasuwancin waɗannan abubuwan ka gani kawai sai dai in za a yora raka gurin to wani lokaci in ba su samu wani information ba to shine sai a zo a far musu in kuma sun samu information kafin su zo dama sun san za a zo kawai sai su kwashe kayan su tashi to ka gani to shi yasa nace ba kaman ba da gaske gwamnatoci wani lokaci suke ba wajen hana waɗannan abubuwan saboda abubuwan da yake taimakawa faruwar abubuwan za a ga ba datse su ba kayan mayan nan yawanci shigo da su ake ba wai anan ake yin su ba shigo da su ake to amma ta yaya ake a wuce jami'an tsaro a wuce waɗanda suke da alhaki da abun a shigo da abun da haka za a ga yanzu nan in kai wasa kana tare da yaro yanzu nan in aka kwana biyu in ya shiga cikin wannan gurbin yanzu nan sai ga ya canza kamanni kamar wutar daji mutum ka ganshi yana wani ma ba shi da hanyar da zai ci abinci mai kyau yana ta wannan za a ga yana ta matsewa yana akwai wata kwaya da aka ce zuke su take akwai wani da aka ce ya gaya mun ya ce wallahi cuta kwayoyi ne da ake ba kutare saboda ta kame kutur da ta kame shine fa yanzu ake shawo maganin ake shawo wannan kwayoyin saboda cutar kutur da ta kama ta kame shi za sai ga kawai mutum yana sha yana ta bushewa yana ta kamewa banda su kashin kadangare ina jin ko ana sha har yanzu har da kashin kadangare ba ga irin su suku dai hadda fetur da shi ma an mutum ya rasa kayan mayan shi ma an ce suna shakar fetur din shi ma suna buguwa da kwata Allah kiyaye alama ta 19 zakarafatul masajid kawata masallatai da ado ba a kawata su da ibada wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama wata bahi biha da kuma alfahari da su wallahi masallacin mu yafi naku kai kaga yanda aka yi an sassa mata tile an makaza kai kaga fankokin ma da aka sa daga waje wallahi aka zo da su
kai kaga su fi kan mako in kana ka baka jin yanda wannan to kaga an koma ana irin wannan to alama ce cikin alam duniya ba za ta tashi ba sai ta cika da masallatai na alfahari ba wai ana yin masallatai bane dan cancanta ana buƙatar a yi su da haka zakara futul masajid so ake masallaci a kawata shi da ibada ba an ce a ban masallaci da kazanta ba ba haka ake nufi ba amma a dinga kawata shi wani masallaci in ka je za ka ga an rubuce shi ma gaba daya an rubuta ayatul kursiyu an rubuta duk gashi nan an rubuta wanda wayannan abubuwan duk gaba daya suna daga cikin abubuwan da za su jawo ainihin wato rashin kushu'i a cikin sallah dauke hankalin mai sallah to kawata masallaci kakka dauka ai dakin Allah ne dakin Allah shi ma akwai yanda yace a gina kuma a yi shi dan haka ba cewa akai a kawata masallaci a dinga alfahari ba masallaci ba a yi shi dan haka ba dan haka zakarafatul masajid wattabahi biha alama ta cikin alamomin tashin alkiyama masallaci su zama kawai guraren alfahari guraren kecere ne to wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama abinda kawai ake so a yi wa masallaci a dinga tsaftace shi a dinga sa kayan kanshi a ciki a dinga wanke shi a dinga gyara shi ya zamanto yana da tsafta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuskure ne zunubi ne mutum yi kaki ya zubar a masallaci kafara wannan zunubin shine yasa abun gogewa ya goge wannan duk yana daga cikin abin da ake bukata a masallaci amma kawata shi a dinga yi masa kwalliya a dinga yi masa ainihin wato zina wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama lokaci yayi to za mu tashi alama ta 20 at tadawul fil bunyan dogayen gine-gine kuma